Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka sannun mu da saki saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan matsalolin da ke janyo tarnaki wa zamantakewar al'umma da zakulo hanyoyin magance su don samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce ke jan linzamin shirin
zamantakewar mu
zamantakewa zai yi duba ne da irin gudummawar da ƴan jarida ke bayarwa wajen hada kan jama'a dake da bambancin addini da kabila
in mun lura muka cewa level talauci yayi kasa a cikin watan Ramadan saboda mene ne kowa kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana halala ana ciyarwa ana bada sadakoki talakawa da marasa galihu suna jin dadi ana so bayan ko watan Ramadan ka ci gaba da haka
mu ƴan jarida mu makowa ne mu muna aiki ma al'umma gaba ɗaya ne ba wai muna aiki ma Christians ko Muslims ba muna aiki inda muna aiki ma kowa ne ya kamata mu ja kowa tare
manema labarai ko ƴan jarida suna cuɗanya da kowaɗanne irin mutane manya ko ƙanana masu mukami a matakai daban-daban na mulki da talakawa da masu arziki har ma da waɗanda ke da bambancin addini kabila ko jinsi A ka'idar aikin jarida yana da muhimmanci kwarai dan jarida ya yada labarai waɗanda za su kawo haɗin kan al'umma da fahimtar juna musamman a Najeriya dake da dimbin al'umma suke kuma samun sabani saboda rashin fahimtar addinan juna da ɗabi'un su kan haka ne a karo na farko tun kafa kungiyar ƴan jarida shekaru 50 ta gabata a jihar Plateau kungiyar ta shirye taro na karkare azumin watan Ramadan inda ta gayyato malluman Islama da na Krista da sauran al'ummomin dake da addinai daban-daban don jin wasu kalamai daga bakin malluman addinin Islama don ƙara fahimtar abinda addinin musulunci ya kunsa Sheikh Umar Faruk Muhammad naibin limamin masallacin Fiber a birnin Jos shine ya jagoranci gabatar da jawabi a wurin taron
lalle ne shi wata Ramadana wata ne da yake sa mutane su zamanto sun zamanto mutanen kirki su zamanto mutane masu gaskiya da kuma ya zuwa ga Allah a yau duniya kowa wanda suke ce su masu ilimi ne suna kokari su ga cewa sun samar da kunciyar hankali da zaman lafiya da tattalin arziki ya tashi a duniya amma sun manta cewa alqur'ani ne a cikin sun manta inda su duba alqur'ani ne kamata su duba domin idan mun bar hayaniyar Allah Allah sai ya canja mana mun da zuwa ga Allah Allah ma sai ya canja mana in mun lura muka cewa talauci yayi ya level talauci yayi kasa a cikin watan Ramadan saboda mene ne kowa kuma zuwa ga Allah ana istighfari ana halala ana ciyarwa ana bada sadakoki talakawa da marasa galihu suna jin dadi to ana so bayan ko watan Ramadan ka ci gaba da haka kuma shi watan azumi wata ne da ya zamanto wata ne da zai gadin al'umma su zamanto mutanen kware kuma ina daga cikin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutum da ya azumi watan Ramadana yana da wasu ɗabi'u marasa kyau ya daina su ya ci gaba da alkhairi bayan Ramadan to wannan alama ne na Allah ya karɓa azumin bayan Allah amma idan ka koma ruwa to wannan alama ne da cewa Allah bai karɓa azumin ka ba kuma ana ji hankali ga musulmai cewa lalle ne shi wato azumi wannan da Allah ya bamu nan wata ne mai daraja da ya ba wato musulmi da ba kwa rukwa ba na farko a cikin akaman mu wata fiyayyen wata Ramadana a cikin shi akaman fiyayyen darajar laitul qadari a cikin shi akaman fiyayyen littafi alqur'ani a cikin shi wanda ya kawo littafin shine fiyayyen malaika jibrilu wa aka wa fiyayyen annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su aka zo littafin da shi fiyayyen al'umma mu ne al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka idan ka samu kanka a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka gode wa Allah to wannan shine sago kuma har ila yau shi azumi yana kanta da mu zaman lafiya mun ji ne annabi ke cewa idan tsokane ka an ce an yake ka ko tsokane ka ko an zage ka ta menene inni sa'in ina azumi to haka ake so ka ci gaba ka gani iya kanta da mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma azumi an fara shine ba mu muka fara ba can al'ummomi da suka shude sun fara azumi ba kuma aka fara azumi ba amma namu daban yake da sauran azumi domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu dan haka muna godiya Allah tabaraka wataala
Sheikh Umar Faruk Muhammad kenan naibin limamin masallacin Fiber dake garin Jos
malamai da pastoci da kuma da buda hajja ai jom ku ne ko kai saban Allah a iya fahim ka ta
Mami musamman ma na gwamnati suke da haƙƙin samar da tsaro wa al'umma to sai dai commissioner ya da labarai da sadarwa a jihar Plateau Musa Ibrahim Ashams yace dole ne sai an hada gwiwa
dan jarida sun yi rawan azu a gani saboda an aka ce za a ci gaba da wariya an aka ce za a ci gaba da su da mu ba za samu ci gaba ba al'umma dama yana da kyau mutun ya daraja addinin wani ko bai da addinin ba inda Allah ta'ala yana bukatun kowa da kowa ya zama musulmi ba sai ya tuntubi kowa ba saboda shi ba shi da abokin shawara amma ta hanyar sa ta ikon sa yasa akwai kristoci akwai musulmai akwai ma masu addinin gargajiya wannan rawar da ANJ rashin jihar Plateau ta yi rawan azu a gani ne muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da wannan saboda su ma su gani yana da kyau a matsayin mu na gwamnati na jihar Plateau a ƙarƙashin shugabancin shi mai girma barista Kalim Manaza Mutuwan muna yaba mu wannan tsari da aka dauka da wannan salo wanda shugabancin Ayuku Fasfo ta dauka domin hada kan mutane na jihar Plateau ko musamman ku ɗan jarida kuna da muhimmancin rawa da kuke takawa a cikin al'umma in kuka dauki wannan salon kaga jama'a su ma za su dauke ta saboda haka muna cewa wannan tafiya ne mai kyau mai daraja ce ko muna saka zaton wasu ma za su yi koyi da ita gwamnati ta dauka ɗan jarida sun dauka yanzu al'umma su ma suka dauka kaga yazo da sauki dama ba mutum ɗaya ne yake wannan rawar ba kowa ne kamar rawar mata ne aka hagu ai dama to kada mutum ya tsaya a guri guda ya ga kawai shi ɗan da ya tsaya kawai shikenan yawa aka ci za su yi a hura
Shugaban kungiyar ƴan jarida a jihar Plateau mace ta farko da ta rike kujerar tun shekaru 50 da kafa kungiyar Madam Ayuku Fasfo ta kasance ta farko da ta kirkiro wannan tsari na hada kan musulmi da Kirista a lokutan ibada tace ya kasance shirin da za a ci gaba da shi don fahimtar juna
kamar mun da aka ife ma jos ba mu san wannan bambanci ba amma ya ga kai lokacin da an zan shiga crisis daya akan daya ya kai kuma lokacin da ba ma zama tare da ya kamata kuma mu yan jarida mu makowa ne mu muna aiki ma al'umma gaba ɗaya ba wai muna aiki ma Christians ko Muslims ba muna aiki inda muna aiki ma kowa ne ya kamata mu ja kowa tare mutanen addini nan guda biyu Christianity da Islam su ne ta dai muka sani mun san wasu suna nan da ba su nuna kansu ba to dole ne in abinda zama mutum daya a yi ma daya in ka tuna last year mun fara carols kuma da muka yi carols mun insistin cewa duka members din mu wanda suke sallah da wanda suke zuwan church duka a zo tare don jama'an Plateau gaba daya su gan mu muna tare ba wai sai mun yi report ne sai mu nuna muna tare ba za mu je mu zauna a gidan radio muna ci a yi zaman lafiya in ba gan mu muna zaman lafiya ba in mutane ba za su yi da mu ba don ka san dan jarida don duka abin da ka faɗa ko a anguwa ana so a ji mene dan jarida ne ya faɗa mutane za su ce gaskiya ne so ya kamata duka abin da za mu yi in mun nuna cewa haka ne zaman tare haka ne religious tolerance mutanen da suke respected din mu suna jin musuman suka ji haka din kuma za su doka cewa a'a ai dan jaridan nan haka ya faɗa kuma haka suka yi abinda ya sa mu kai wannan program din kenan kuma Allah ya da za mu ci gaba za mu duba wayansu abubuwa kuma da ya za mu yi tare ba wai mu tsaya kawai wai don mu yi lecture yau sai mu rufe ba ya kamata a dangantakan mu da juna mu nuna cewa muna tare don duk duniya gaba daya su san muna tare da haka muna bege cewa nan gaba za su samu zaman lafiya a Plateau don abin da muka yi a NUG
ita ma hukumar 'yan sandan Najeriya ta kasance a wurin taron inda mataimakin kwamishinan ƴan sanda Usman Adamu wanda ya yaba da irin wannan haɗin kai yace zai taimaka musu kan aikin su.
Ta halalika shi kwamishinan police lokacin da ya karbi wannan sakon yayi farin ciki ya kuma nuna goyon bayan sa ga bisa wannan umurni da aka gayyace shi, kuma ya umurce ni da akan cewa in fadawa su kungiyar ƴan jarida akan cewa a halalika yana tare da su kuma yana goyon bayan su a duk abin da suke yi, kuma idan duk suna da wani korafi ko wani abu kofar sa abu da take akan azo a same shi zai ji wannan kuka koke koken su don ya samu ya magance shi. Kuma bayan haka ya mika yana mika kuma godiyan sa ga kan cewa wannan abun a cigaba da shi don dai shine zai hada kan al'umma gabaki daya.
Kuke fafutuka idan matsala ta taso kuke kawo dauki yaya al'umma za su samu wannan zaman lafiya ya za su hada kansu domin kuma su rage muku aikin
inda a ce yanda wannan su kungiyar ƴan jarida suka yi wasu kungiyoyi suna yin wannan abu badan kuma duk tunda duk wannan kungiyoyin akan samu mutane masu addinai daban-daban duk in aka zo waje daya suka hadu suka ce da ayi wannan abu badan kaga an kawo mutane fanni-fanni daban za su fahimci juna kuma za a gudanar da komai da komai cikin kwanciyar hankali mutane za su fahimci ta cewa gaskiya wayannan abu badan da ake yi din nan wasu ne a waje suke tusa ra'ayi ma mutane shine ake samun tashin hankali da sauransu. A kofar ƴan sanda a buɗe take ga duk wani abun da suke ji ko wani abu suke gani da sauransu, don Allah kofa a buɗe take an bada numobi kala-kala akan su kira wannan numobin su faɗa ma ƴan sanda za su yi responding kuma su je wannan wajen don su tabbatar cewa an dakile wannan abun kafin ma ya bazu a cikin gari.
Mataimakin kwamishinan ƴan sanda Usman Adamu kenan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Allah ya kare mu.